أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yabo da godiya da iman wa abanin tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki hada mu a wannan yammaci na asabar 11 kenan ga watan Ramadan a shekara ta 1434 wanda ya daidai da wato ban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da 20 ga watan 7 a shekara ta 2013. A ci gaba da karatun mu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma kuma a waɗannan ayoyi na suratul baqara da nassin ko sharhin da muke karanta daga littafin tafsirin sa'adi za mu tashi yau kamar yadda malamin karanta mana waɗannan ayoyi aya ta 228 faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wal mutallaqatu mata da aka sake su jam'i ne na mutallaqa jam'in sa sai a ce mutallaqat su waɗannan mata da aka sake su yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in za su zauna zaman kansu ma'ana ba tare da cikin idda ake nufi ba ana nufin su bar gidan aure ba ma'ana za su yi zama na jinkiri na sauraro har ƙur'i guda uku. Za mu zo mu magana akan tattauna da malami suke akan me ƙur'i. Allah subhanahu wa ta'ala sai wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihin bi halatta bagare su su matan su boye abinda Allah ya halitta a cikin su wato a mahaifansu in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir inde har su masu imani ne sun yi imani da Allah da ranar karshe wa bu'ulatuhunna kuma mazajansu bu'ul jam'in ba'l to bu'ulatuhunna mazajansu ahqqu bi raddihinna fi dhalika su ne suka fi cancantar su komar da su su yi musu kome su dawo da su cikin igiyar auren su bayan wato an sake su din nan in aradu islaha in suna nufin gyara walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf su kuma matan suna da kwatankwacin irin abin da yake kansu na haƙƙi bil ma'ruf gurgudan yadda shari'a ta sani a bisa kuma yadda aka saba na al'ada walir rijali alayhinna daraja duk da haka maza suna da daraja a kansu suna da matsayi sama da nasu a kansu wallahu azizun hakim Allah subhanahu wa ta'ala mabuwayi ne kuma mai hikima ne cikin dukkan abin da ya shar'anta to a farkon wannan aya Allah madauki ya fara ta da fadin sa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna yace al mutallaqat malamai suna cewa wannan jami'i da aka kawo na al mutallaqatu matan da aka sake su amun ne ma'ana lafzin ne lafzi ne na umumi da ya kunshi duk wanda aka sake ta ko in aka ce wal mutallaqatu kowace ta shigo ciki duk matar da take mijinta ya sake ta to magana nan da ita ake yi sai dai malamai suka ce wannan lafzi am ne amma kuma yuradu bihi al khusus wato ana nufin wasu ke bantattu ne ba dukan matan da aka sake su din ba me suke nufi saboda a wasu ayoyin mun ga an fidda wasu matan tsarin su na idda ba irin wannan ne da aka ambata ba nan mun ji an ambaci menene iddar thalathatu quru qur'i uku kafin mu zo magana akan me qur'i to wannan ana magana ne akan wasu matan ko gaba daya malamai suka ce wasu matan ake nufi da aka saka ba duka ba suka ce ana nufin matan da suke haila da su kawai ake waɗanda haila na gudana tare da su duk wata wannan al'ada jini na al'ada da ke fita domin kuwa ayoyi a wasu wuraren sun fidda wasu matan wanda su ma sakin su aka yi amma hukuncin su ba wannan bane mun fahimci wannan kamar ulatul ahmali mata masu ciki idan mace tana da ciki sai aka sake ta da cikin nan Allah madaukaki ya mana nassi a cikin suratul talaq cewa wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhna hamlahunna ma'abuta ciki ma'ana mata masu ciki iddasu idan aka sake su shine su haife cikin nan kaga kenan ashe sun fita daga wannan umumin na al-mutallaqatu duk da a cikin lafazin wal-mutallaqatu yatarabbasna ba a fidda masu cikin ba shine ake nufi da amun ne yuradu bihi al-khusus lafazi ne am gamman mai an ce am ana nufin general lafazi da komai ya shiga cikin sa wanda wannan sifar ta hau kansa to ya shiga ciki sai dai idan wani wuri daban in an cire wani to sai a ce nan ba dukkan wanda umumin nan zai hau kansa ake nufi ba ana nufin wasu ne masu wata sifa daban mai kaza da kaza domin me mun samu cewa a wasu wuraren an cire wasu daga wannan a babban suna din da fatan an gane duk masu fita daga ciki mutum nau'i uku ne waɗanda babu su ba hukuncin su a wannan aya din nau'i na farko kamar da na ambata zawatul ahmali ko ulatul ahmali mun ji Allah madauki ya gaya mana hukuncin su shine in an sake su ita mai ciki duk matar da take da ciki ana sakin ta yau in ta haihu bayan minti biyar ko minti ɗaya ne ma daga ɗan lokacin da aka sake ta sai ta haihu shikenan ta fita daga idda daga jinin nan ya tafi shikenan za a iya zuwa aure a nemi auren ta ta yi tsarkin ta ta yi komai shikenan wani zai aure ta zancen tsarki uku ko wata uku duk babu shi a kanta anan kafin saboda muna magana mai cikin kar mu sake dawo mu yi magana a kanta a babin iddatul wafa wato idda ta mutuwa in mijin mace ya mutu ya barta shi ma anan malamai sun dauko wannan hukunci da Allah ya faɗa dangane da saki suka dora shi akan idan mijin mutuwa yayi shi ma haka yana mutuwa yanzu in an jima ta haihu ta fita daga idda ba zancen ta kaba a kanta duk da wancan shi akwai sabani domin wannan nasi ne kuru-kuru ana zancen saki wancan kuma saboda akwai nasi akan matan da mazaje suka mutu suka bar su idda su ita ce za su zauna wata hudu da kwana goma dangane da mutuwa to sai malamai suka saba tun zamanin sahabbai wasu suka ce su ma waɗannan za su yi wannan gwargwadon ma hadisi da ya zo akan wannan babin na wata mata wasu suka ce to don haka idda ta ita ce ita ma daga ta haihu wasu kuma suka ce a'a tajlisu ko ta tarabbasu
أبعد الأجلين duk ajalin da yafi nisa shi za ta zauna shi ne lokacin iddarta ma'ana idan nan fa ku gane na fita wani wuri ne gun maganar mutuwa zan dawo mu koma kan harkar saki insha Allah saboda mu yi mazancen mai ciki ne shi yasa nace bari in fade shi anan idan mutum mace mijinta ya rasu ya batta da ciki wasu malaman cewa suka yi sai a lissafa idan wata hudu da kwana goma ita ta fi tsayi wato ya zama cewa ta kusa haihuwa la'alla abin da ya rage ta haihu bai wuce wata uku ko ƙasa ba ko kuma bai kai hudun ba dai kafin ta haihu kaga kenan ai za ta zauna wata hudu da kwana goma shi ya fi tsayi to sai suka ce wannan shi ne iddarta in kuma cikinta ne zai daɗe ba ta haihu ba ƙila tana da sauran wata takwas mijin ya mutu to kaga har za a yi wata hudu da kwana goma a fita a batta bata haihu ba to sai suka ce cikin haife cikin shine ajalinta wannan a wancan kaulin kenan amma dai kauli mafi karfi da yafi dalili shine ita ma an dora ta hukunci daya da wanda aka saka in miji ya mutu tana haihuwa bayan mutuwarsa ta gama idda ba zancen ta kaba akanta wannan shine kauli mafi karfi da fatan mun gane to mu komo kan maganar saki dan haka da yanzu mun ji kashi na farko da ya fita daga wannan lafazi ga mamme da aka ce wal mutallaqatu kashi na farko shine me mata masu ciki nassin qur'ani a suratul talaq Allah madauki ya ga mana cewa iddar su ko ajalin su shine an yada'na hamlahunna su haife cikin su nau'i na biyu sune al mutallaqat qabla ad-dukhul matan da aka sake su kafin a tara da su kafin ai tare an daura aure daga tsuhunawa an gama daurin aure sai miji yace ya saki matar ko gidansa bata zo ba ba a tare ba Allah madauki ya bamu wannan shi kuma hukuncin asuratul ahzab ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minati min qabli thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha ya ku wadanda suka yi imani in kuka aure mata mu'minai sannan sai kuka sake su kafin ku shafe su mana kafin ku sadu da su masu anan ana nufin jima'i kafin su zo ku tare da su sai kuka sake su famalakum alaihinna min iddatin ku ba ku da wata idda akan su ta'taduna hada za ku lissafa ta ku ce za su zauna su jira wato wani idda wannan kun ga shi ma nassin qur'ani duk matar da aka sake ta kafin a tare da ita ba ta da idda gaba daya zancen sadaki kuma mun san shi yawa an daura aure miji ya sake ta ta ci rabin sadaki ta zo gidansa ta tare ta cinye sadaki ko da kwana ɗaya ne yawa to nau'i na uku waɗanda suka fita daga wannan umumi shine allawati la yahidna matan da ba sa haila kwata-kwata imma li kibarin wa imma li sigarin haka yake da mako ma'ana matan da ba sa haila ko dan tsufa ko kuma dan wato kankantar shekaru yara ne ba su kai sun fara haila ba wannan Allah madauki su kuma a suratul talaq su ma ya hada su wuri guda ya ba su hukunci guda wallati ya isna ko wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahidna wadanda suka yanke kauna daga haila daga cikin matanku ya zama cewa shekaru sun musu yawan da ba sa haila sun fidda rai haila za ta zo musu in kuna da kokonto to iddar su dai ita ce wata uku haka nan matan da basu ma fara haila ba yara kenan kanana ashe kenan idan mutum ya auri mace bata fara haila ba yarinya ce karama sai kuma ya sake ta to za ta zauna wata uku cif lissafin wata ko ta fara daga ran da dai aka sake ta in an yi sa'a ya zo daidai ran ɗaya ga wata ne to sai ta lissafa watanni tsayuwar wata da batan wata da shigowar wani watan da tsawon ya cika ko bai cika ba in kuma a tsakiyar wata ne sai ta lissafa kwana 30-30 ta yi kwata uku cikakku mun fahimci wannan yawa to haka idan tsohuwa ce ta gama hailarta ta fidda ran cewa haila za ta zo mata suna dan zaman rufin asiri da mijinta sai ya ce ya gama shi zaman da ita ya sake ta to shikenan ita ma wata uku za ta yi ba zancen haila domin ba ta haila da fatan mun gane kun ga wannan nau'i guda uku duk sun fita daga wancan hukunci da muke karanta a wannan aya na wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna yawa to mun gama da wannan lafazi na wal mutallaqatu sai yace yatarabbasna menene tarabbasna ay yantazirna za su zauna zama na kashin kansu cikin idda lissafin wasu kwanaki ya Allah maduke ce thalathata qurui qurui guda uku to anan malamai suka ja daga suka tattauna me ake nufi da qurui wasu malaman musamman Abu Hanifa da Ahmad a riwaya sahihiya Ahmad bin Hanbal kenan sun tafi ga cewa abinda ake nufi da qur'i shine haila haila uku zan zo in mana bayanin bambancin in wannan aka ce in wannan aka ce ya za a yi lissafi wannan kuma shine ra'ayin Abubakar da Umar da Uthman da Ali wannan al-Khulafa'ur Rashidun yawa duk ra'ayin su kenan haka nan Ibn Mas'ud da Abu Musa al-Ash'ari da Ubadah ibn Samit da kuma Abu Darda'i da Ibn Abbas da Mu'adh ibn Jabal manya-manyan masu fiqhu kun ji duk anan gefen suke a ɗaya gefen kuma wasu malaman kenan na faɗi wannan al-a'immatul arba'a na mazhabobi saboda an saba sa sabani gurgudan yadda matafiyarsu take a gefe ɗaya Imam Malik ibn Anas da al-Imam Ash-Shafi'i su kuma suka tafi ga cewa abinda ake nufi da qur'i shine at-tuhur tsarki wancan sun ce me haila wannan kuma sun ce tsarki to tare da su masu wannan kauli na biyu shine kaulin Aisha radiyallahu ta'ala anha tace qur'i ana nufin tuhur da Zaid ibn Thabit da Abdullah ibn Umar da al-fuqaha as-sab'a الفقهاء السبعة من يما لمين قدا بكوي دقا تكما لمن مدينة أتكين تابعي هر وسمع المسن ساسو أتكين وسبيتو سي قدا بيو إذا قيل من في العلم سبعة أبهر مقالة حق ليست عن الحق خارجة أو تروايكما روايتهم ليست عن الحق خارجة فقل هم عبيد الله أروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة wannan sune su bakwai in aka tambaye ka su wane ne manya-manyan malaman fiqhu bahar wato kamar teku a wajen ilimi wanda riwayar su ba ta fita daga gaskiya ko kuma maganganun su ba sa fita daga gaskiya ko sun saba a tsakanin su za ka ga cewa gaskiyar ba ta fita a tsakanin su faqul hum to kace su ne Ubaidullah da Urwa da kuma Qasim da kuma Sa'id da Abubakar da Sulaiman da Kharija waɗannan mutum bakwai kenan wannan mashhure ne a cikin tabi'ai to duk su ma ra'ayin su kenan cewa abinda ake nufi da qur'i shine al-athhar haka nan wannan shine kaulin Aban ibn Uthman haka shine kuma kaulin Az-Zuhri da kuma ammatu fuqaha al-Madina a zamanin yanzu kuma shine ra'ayin da malam Muhammad al-Amin ibn Muhammad al-Mukhtar Ash-Shinqiti ya zaba kamar da ya faɗa a cikin Adwa'ul Bayan ya kawo waɗannan maganganu din sauran malamai ko da manya na zamanin nan su Sheikh bin Baz su Albani da su da Sheikh Uthaymeen ra'ayin su na kan maganar haila shine abin nan gurgudan wasu hadisai da suka zo mas'alar dai sabani ne ya halatta a yi shi ba wani abu ne da zaka ce akwai rikici ko har wani zai zo yanzu ya ja daga wannan ya ce wannan ba daidai yake ba wannan ya badda a wannan a'a duka fahimta ce kuma akwai wujahatta dalilan da suka kawo suna da yawa ba zan shiga cikin su ba anan saboda maganganu ne masu zurfi da kuma wujahatun nazar wajen fassara ayoyi da kuma hadisan da suka zo tunda ba lalle ne mai tarjihi wanne ne ba anan duk da malamai da yawa suna tarjihin gurgudan wasu hadisai da suka zo a babin babban abin da zamu lura da shi me bambancin in an ce wannan ne in an ce wannan ko la'alla wannan zai fi mana muhimmanci akan in an ce abinda ake nufi da ƙur'i shine tsarki, kamar yadda al-Qurtubi a cikin tafsirinsa shi ma ya kawo duk waɗannan maganganun, kamar yadda malam Shinkizi din ya kawo, in an ce abinda ake nufi da ƙur'i shine tsarki, za mu ba da misali da matar da aka sake ta saki na sunna. Mun san akwai saki na sunna, akwai saki na bid'a. Menene sakin sunna kafin mu je? Sakin sunna shine mutum da ya so sakin matarsa, to ya saurara sai ta yi tsarki daga haila, sannan kuma tsarkin ya zama bai take ta ba, bai kwanta da ita ba a cikin wannan tsarkin, tana gama haila sai ce to shikenan, dama na yi shawara kaza da kaza, gashi ya ce ya sake ta. To wannan shine saki na sunna. Ba a sakin mace tana cikin haila, domin zai tsawaita mata kwanaki, don haka sai a saurara. Hakanan kuma ba a sakin ta a lokacin da an tayi tsarki, sannan kuma an sadu da ita. In har an sadu da ita, to an gurɓata mata lissafi. To yanzu misalin da zamu bayar shine, idan mutum ya saki matarsa a cikin tsarkin da bai take ta din ba, shine ai saki na sunna. Yawwa, to wanda suka ce ƙur'i ana nufin tuhur, tsarki, to za ta lissafa da wannan tsarkin da take ciki, za a ce tsarki ɗaya, mun gane, sai a lissafa shi ɗaya ne. Sannan kaga za ta jira sai ta yi haila ɗaya. Idan ta yi haila ɗaya tsarki ta shiga, ta kuma tsarkaka daga wannan hailar, ai za ta tsarki zai biyo baya ko? To wannan tsarkin sai a ce biyu. Idan ta sake wata hailar kuma ta fita, kaga an samu tsarki nawa? An samu uku. Sai kaga kenan an samu haila guda nawa? Guda biyu. Yawwa, to wannan tsarkin har a je ƙarshen sa, daga ran da ta ga haila ta uku, to shine ta fita daga tsarki. Kun fahimci zancen? Ma'ana shi abin da ke tsakani, don dama akwai maganganu da yawa da malaman suke, ba za mu samu damar faɗin su duka a nan ba. Al-Qurtubi ya kawo wasu maganganun cewa asali ma za a iya komawa abinda ake nufi da shi ƙur'in nan, yana nufin intiqali daga wani abu zuwa wani abu. Suka saba, hal huwa intiqalun min at-tuhri ila al-hayd ko ko min al-hayd ila at-tuhri, duk sabani ne suke. To ku kyalle wannan, mu daude wannan kwatancen. In aka ce tuhur ake nufi, ma'ana tsarki ake nufi, to za a lissafa tsarkin da aka sake ta a ciki, ɗaya sai ta yi haila ta yi tsarki, sai a ce me? Biyu. Sai ta yi wata hailar, sai ta yi wani tsarkin, to tsarki uku. To amma ba daga fara tsarkin za ta ce shikenan ta gama ba, sai ta ga haila ta uku, ranar da digon farko ya zo mata na haila, to shikenan ta fita daga idda. Kaga kenan, kuma ai akwai wani abu, dole sai ta jira ta yi wanka da meye kuma sannan shirya. Amma dai hailar ta, idda ta ta kare daga ran da wannan jinin na farko ya zo. Wannan masu maganar tsarki to shi suke nufi. Su kuma waɗanda suka ce haila ake nufi, wancan kauli na farko kenan ko, suka ce idan mutum ya saki matarsa a tsarkin da bai take ta a ciki ba, to ba za a lissafa wannan tsarki ba, don ba ruwansu su ba tsarki suke lissafa ba, suna jira ne ta yi haila. Don haka sai ta zauna ta jira sai haila ta zo. In haila ta zo mata sai a ce ɗaya, sai ta jira ta yi wata hailar biyu ko, sai ta yi wata hailar uku, to sai wannan hailar ta ƙare tsaf, ran da ta yi tsarki daga wannan hailar shikenan idda ta ƙare. Kun fahimci bambancin? Shi wancan wanda suka ce tsarki, idda tana ƙarewa ran da aka fara haila. Shi kuma wannan wanda suka ce haila, to idda tana ƙarewa ran da jini ya ɗauke tsarki ya zo. Inda kun fahimci bambanci? To wannan shine kawai bambanci, kuma duka ba matsala ce haka mai tsanani ba, duka za ka ga dai jinin nan dai guda ukun za a yi. To Allah ya sa mu gani. To mu je, sai ke ce za mu karanta wannan yanzu daga nassin littafin malam Sa'adi ko, yana cewa ai an-nisa'u allati tallaqahunna azwajuhunna, matan da mazajensu suka sake su, yatarabbasna bi anfusihinna, za su zauna su yi jira su yi dako su yi sauraro da kansu, ai yantazirna
wa ya'tadidna muddatan ko muddata thalathata qurun, za su zauna su yi idda. Iddar tsawanta shine muddar thalathata qurun, wato qur'i guda uku. Gurgurdan yadda muka ji me ake nufi da qur'i, shi malam nan ya rajjaha haila, kuma mafi yawa daga cikin malaman hadisi sun tafi akan haila ake nufi saboda hadisai da suka zo anan, kuma da yawa dai malamai suna ga shine qauli rajihi, amma tunda waɗancan su ma malamai ne na faɗi ra'ayinsu, kuma ba ni ne na isa in tarjihi a tsakani ba, illa dai kowa ya san ga wannan ga wancan. Shine sai yake cewa ayyan tadhirna wa ya'tadidna muddata thalathata quru, ay haid ko hiyad, wato za su yi sauraron haila uku, au athar ko kuma tsarki, ala ikhtilafi ulama, gurgudan yadda malamai suka saba fil murad bi dalika, ma'a anna sahiha, tare da cewa magana mafi karfi ingantacciya, anna alqur'a alhayd, a wurin yadda malam Sa'adi ya tafi, wannan kuma shine ra'ayin mafi yawan malamai kamar da na ambata mana da suka tafi ga wannan, kun ga hatta al-Khulafa'ur Rashidun duk a wannan gefen suke, kuma shine Abu Hanifa da Ahmad da duk mafi yawan malaman hadisi akai suke. Sai yake cewa annal qur'u al-hayd, abinda ake nufi da qur'i shine hayd, yace wa li hadhihi al-iddati iddatu hikam, ita wannan idda da aka sa tana da hikimomi. Hikam yasa, kun ga yasa kasara ga ha'un ko, menene hikam? Jam'u hikma, yawa in ku hukum ne ko jam'in sa shi ahkam ne, tunda aka ce hikam jam'i ne na hikmatu, to wannan idda din da aka ce mace ta zauna bayan an sake ta tayi idda, wannan abun yana da hikimomi da yawa. Daga cikin hikimomin shine ce minha, daga cikin hikimomin shine العلم ببراءة الرحم, za a san cewa cikin mace ba komai a ciki, mahaifarta is empty, ba komai, ma'ana babu ciki, babu da a ciki. Wannan yana cikin manyan hikimomin a ce mace ta yi idda, domin idan ta fita daga wani gida an sake ta, ta koma wani gida ba tare da wannan iddar ba, za a iya samun rikice-rikice kamar da zamu zo ya ambata mana wasu abubuwa na wato cutarwa da za a samu. Yace idza takarrarat alaiha thalathatul aqra'i, idan wannan had idda idda ko haila haila guda uku suka maimaitu akan mata bayan an sake ta, ulima, to an sani annahu laysa fi rahimiha hamlun, an san cewa ashe babu ciki kenan a mahaifarta. Babu, wato ma'ana dai babu ciki. Fala yufdi ila ikhtilatil ansabi, kaga kenan wannan ba zai kwarara ya sabbaba a samu cakudin nasaba ba, nasabar wani gida a dauko ta a kawo wani gida, domin yana cikin manyan sharrin da ake samu dama a zina, shine wannan cakudin nasaba, dan wannan ya shiga gidan wannan, dan wancan ya shiga gidan wannan, gaba ɗaya an lalata al'umma. Na ce zina saboda galibi ta nan ake samun irin wannan. Wannan ku koda ba zina ba ce an sake ta, amma kawai daga fitar ta sai ta shiga wani gida ba tare da an yi idda ba, shi ma dai kaga ta taho da ruwan wani gidan, za ta zo kuma ta karɓi ruwan wani gidan, kaga an cakuɗe mai nasaba, za ta cakuɗe, shi ne ma'ana. To shi ne sai yake cewa walihada aujaba ta'ala alayhinna al-ikhbara an ma khalaqa Allahu fi arhamihin, dan haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta akan su matan cewa su bada labari na abinda Allah ya halitta a cikin su, a cikin wato a mahaifansu. Wa harrama alayhinna kitmana dhalika, ay yace wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna, ko yawma bi halatta ga mata su boye abinda ke cikin mahaifarsu in dai har sun yi imani da Allah da ranar ƙarshe. To sai yake cewa wa harrama alayhinna kitmana dhalika min hamlin aw haid, na ciki ne ko kuma haila ce, domin za ta iya zuwa da ciki, wancan ya sake ta da ciki. Na son gaya mana ɗazu, yana daga cikin abin da ba matsala a cikinsa, ba rikici, kuma ba haram ba ne, ba bid'a ba ce mutum ya saki matarsa tana da ciki, saboda shi hujjar a bayyana take. Dama abinda ba ake gudu
shine a sake ta a wani yanayi da ba a san me a cikin ta ba. In ku ciki an gan shi ya girma wata 5 6 7 gashi ya bayyana tana da ciki, to ya sake ta wannan ba rikici. Ya halatta in wani abu ya faru tsakanin miji da mata ana ciki ya sake ta, domin me duk inda ta je ba mai aurenta ya ga mai ciki, dole sai an jira ta haife ta yi tsarki sannan a neme ta. Kaga ba tsoron wannan abin da ake gudu a same shi na cakudewar nasaba. Yawwa, to shine sai yake cewa li anna kitman zalik, domin ku boye wannan ilimin, yufdi, yana sabbaba ila mafasida kathiratin, ma'ana yana kaiwa yana kwarara ya aukar da masu wannan yanayi zuwa ga mafsadodi, ko kuma ma al'umma ta shiga mafsada, wato barna barna iri iri da yawa. Ga wasu ya ambata, yace fa kitmanul hamli, boye ciki, in mace tana da ciki ta boye, ta yi shiru ta san tana da ciki, mijinta ya sake ta da ciki, ta yi shiru bata faɗa ba, ta zo gidansu ta zauna ba a gane ba, har aka wani ta gama idda, har wani ya aure ta kuma ta je gidansa, duk ba a gane ba da ciki. To kun ga wannan mujibun ya wajabta an tulhiqahu bi ghairi man huwa lahu, za ta riskar da wannan cikin dan da ke cikin ta, sawa'un namiji ne ko mace, za ta riskar da shi ga wanda ba nasa bane, za ta kai shi gidan da ba nasu ba, domin ta fito daga gidansu dai kenan ko. Sai ce raghbatan fihi, ko bai gama wannan ba, sai ce raghbatan fihi, dan tana son sa, saboda san da take masa za ta tafi da kayanta, domin idan mace tana da ciki, wannan wani makirci ne da wasu matan suka iya, idan aka sake su suna ga in suna da ciki kuma sun san za su bayyana cewa wannan dan wannan cikin na wanda ya sake su ne, ashe yanzu kenan za ta haife, kuma zai zo ya nemi kayansa zai karbe bayan wani lokaci ko. To in tana son ta ci gaba da zama da shi, ba ta so har a je ga uban ya zo ya ce ya karbi kayansa, za ta iya boyewa tana da ciki sai ta je gidan sabon miji. Idan ba a gane ba kuma za a iya haihuwarsa a wannan gidan, mai gida ya ɗauka ɗansa ne. Kun fahimci wannan abin? Kaga shi kenan ta an tashi ta ɗanta ta haife shi a gidan miji, don haka tana tare da shi. Wannan wata maslaha ne a gun wasu daga cikin matan, shi ne yake cewa raghbatan fihi, don kwaɗayi da kuma son wannan ɗin, ko kuma son mijin wancan. Wasti'jalan linqida'il idda, da kuma don gaggauta iddata ta ƙare, don gaggauta iddata ta ƙare, domin idan aka ce sai ta haihu, kaga tsawon idda ya fi yawa ko ya fi akan maganar haila. In lissafin haila ne lokaci kaɗan, wata ɗaya biyu uku ta gama, in ku haihuwa ne fa, in lokacin cikin bai daɗe ba, kaga sai ta zauna lokaci mai yawa, to sai ta rage wa kanta kwanakin idda, sai ta ce ai ba ta da ciki, gashi ko tana da ciki. Wannan makirsin suna yi. To shine sai ke cewa fa idza alhaqathu bi ghairi abihi, idan ko matan nan ta riskar da ɗan nan ga wanda ba babansa bane, hasala min qat'ir rahimi wal irthi wa ihtijabi maharimihi wa aqaribihi anhu wa rubbama tazawwaja zawati maharimihi wa hasala fi muqabalati dhalika ilhaquhu bi ghairi abihi wa thubuti tawabi'i dhalika min al irthi minhu wa lahu wa min ja'ali aqaribi al mulhaqi bihi aqariba lahu wa fi dhalika min al sharri wal fasadi ma la ya'lamuhu illa rabbul ibadi. Waɗannan abubuwan sharri ne da yawa a cikinsu, zan zo in gaya mana, amma sharrin da ke cikinsu sharri ne mai faɗin, mai kuma yawan da babu wanda ya san shi sai Ubangijin, wato bayi baki ɗaya shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Me ya waɗannan sharrin? Ya ce idan har ta riskar da ɗannan ga wanda ba babansa ba, to za a samu qat'ir rahim, an yanke zumunci ko ba yanke zumunci ba, dan wani gidan ne ga ƴan uwansa can, uwa ɗaya uba ɗaya, ga ƴan uwansa can uba ɗaya, sai ta rabo shi da shi, ta kawo shi wani gidan da ba ƴan uwansa ba, kaga an yanke zumunci ɗaya kenan. Wal irthi, an yanke gado, domin za a zo a yi gado a can gidan da ta baro, ba za a lissafa ba, tunda ba gidan aka haife shi ba, ta ɓoye shi, sai ya zo gidan da bai kuma cancanci gado ba kuma, la'alla tunda anan aka haife shi kuma ba a gane ba, in mai gidan ya mutu a ba shi gado kuma ba ɗansa ba ne. wannan cakudin da kazantar dan gudun haka Allah subhanahu wa ta'ala shar'anta mana waɗannan dokoki din sai ce wahtijabi maharimihi wa aqaribihi anhu kuma sannan wannan zai jawo ƴan uwansa muharramai da danginsa duk su rika hijabi daga gare shi ma'ana an sa katanga tsakanin su domin matar da take kai muharramin ta ne muna faɗa da Hausa mu ce muharrami ko yawwa da Larabci kuma mahram ake cewa kawai ba muharrami ba to ala ayi hali matar da take kai ba muharramin ta bane idan ya zama an dauke ta an sa ta a gidan da ba wannan ba ma'ana kai matar da muharramin ta ne kai mu dauka wannan cikin ake zance wannan dan da aka taho da shi daga wancan gida aka dawo da shi wani gidan ai da an bar shi a gidansu ƴan gidan nan nasu ƴan uwansa ne kuma akwai muharramansa a ciki domin duk yayyansa mata da kannansa mata duk haramun ne ya aure su dauko shi ku da aka kai wannan gidan zai iya sa shi ya iya zuwa ya aure su bayan ku ƴan uwansa ne na jini jininsa ne kuma ya auri muharramansa saboda me an yi wannan sharrin an boye wannan sirrin mun gane wannan hakanan danginsa na kusa waɗanda ya kamata a ce ya san su danginsa ne an sa tsakani sun yi nisa tsakaninsa da su ya zama cewa ba su san shi ba bai san su ba saboda me an ɗauke shi daga gidansu an kai shi wani gida kun ga wannan sharri ne babba sannan ce wa rubbama tazawwaja zawati maharimihi kai wataƙila ma zai iya zuwa in ya girma ya zo ya auri waɗanda yake ƴan uwansa ne ƙannansa ne tunda ba a gaya masa ba duk ana yin wannan cakuɗi yace wa hasala fi muqabalati zalika a kishiyan wannan kuma zai a sami ilhaquhu bi ghairi abihi an riskar da shi ga wanda ba babansa ba ma'ana banda wannan zancen dangantaka an ɗauke shi an kai shi gun wani uba wanda ba shi ne ubansa ba wannan kuma ba ma wanda ya fi tsanani irin wannan wa thubuti tawabi dalika in ku aka kai shi aka bashi wani uba wanda ba nasa ba to kun ga duk abubuwan da ke bin wannan hukuncin su ma kuma duk za su zo su tabbata me wannan hukuncin in aka ce ga da an ba da shi gidan wani wanda ba babansa ba ai kaga duk hukuncen gidan ubansa an dawo da su gidan wannan uban sabon uba wanda ba ubansa ba kenan zai gaje shi sannan banda gado sauran abubuwa na maharamiya da ƴaƴansa ba zai auri ƴaƴansa ba tare da cewa ba shi da alaka da su mun fahimci wannan kun ga duk waɗannan su ma za su shigo na sharri yace wa thubutu tawabi' dalika min al-irthi minhu wa lahu shi uban ya gaje shi in shi ya riga in dan ya riga mutuwa ko kuma shi cikin ya riga mutuwa dan da aka zo da shi kai ya riga mutuwa sai mai gidan ya gaje shi in kuma mai gidan ne ya mutu sai dan ya gaje shi ba za mu ce uban mutum da ba ubansa ba ne a yadda kuke fahimtar misalin ko yawwa sai ce wa min ja'ali aqaribi al-mulhaq bihi aqariba lahu za kuma a sanya har yanzu ƴan uwan wanda aka riskar da shi din su zama ƴan uwansa ƴan uwan uban duk sun zama ƴan uwansa idan uban yana da ƙanne da ƴaƴa kaga sun zama baffanni ga wannan yaron da aka shigo da shi ko alhali kuwa ba baffanninsa ba ne yawwa ولم يكن في ذلك ايتي ولو لم يكن في ذلك هكني كو انا تصلكي يوا كاي سيكي شو وفي ذلك من الشر والفساد ما لا يعلمه الا رب العباد wannan abubuwan kuwa sharrin da ke cikin su sharri ne mai yawan da babu wanda ya san shi ma sai ubangijin halitta ubangijin bayi baki daya sai ce walau lam yakun fi zalika illa iqamatuha ma'a man nikahuha batilun fi haqqihi wa fihi al-israru ala al-kabirati al-azima wa hiya az-zina lakafa bi zalika sharra yace kai wannan abun boye cikin nan koda babu wani abu a cikin boye ciki sai kasancewar tana zaune da mijin da ba mijinta ba dan sun yi auren da bai halatta ba an yi aure a cikin ciki kun fahimci wannan yawa ko da babu wata barna sai iya wannan ga kuma wato abin nan dogewa da suka yi akan zina sun san auren su ba mai kyau bane kuma suka ci gaba da zama ai kaga ana zina kenan ko ba haka ba to ko ba komai ma na matsala sai wannan malam yake cewa lakafa bi dhalika sharran wannan shi kadai ya isa sharri domin mace ce ta san mijin nan ba mijinta bane, bai cancanta ya aure ta tana da ciki ba, amma duk da haka yaje yayi, to kaga an yi wannan abin nan sharri babba. Allah madauki ya sauke, yace wa amma kitmanul haidi, wannan mun ji sharrin da ke cikin boye ciki. To meye sharrin da ke cikin boye haila fa? Mace an sake ta, mijinta ya sake ta, an tambaye ta yaya yanzu me kike ciki, a tsarki kike ko kuwa tana cikin haila? Sai ta ce a ba ta haila, ta boye haila, tana da haila sai ta ce ba ta yi. Kaga kenan tayi da awar tana tsarki, sai mijin ya sake ta akan tana tsarki. Mun fahimci wannan, wannan sharri ke faruwa an yi wannan. Sai ke cewa wa amma kitmanul haidi bi an ista'jalat, tayi gaggawa ita matar, tayi gaggawa wa akhbarat bihi, ko kuma kai ta boye haila ta ce tana da haila bayan ba ta da haila, ta boye labari ta ce tana da haila, shine ma'ana ista'jalat wa akhbarat bihi, ta ba da labarin haila. Wa hiya kadhibatun alhaliku, ƙarya take, fa fihi inqita'u haqqiz zawji anha, kun ga wannan abin da ta yi, ta yanke haƙƙin mijinta daga gare ta. Mun fahimci wannan, yawa ta ba ta haila sai ta ce tana haila, ba ta haramta wa mijinta na baya wanda ya sake ta kusantar ta ba, aka wannan shi ma sharri ne, domin yana so kila ya kusance ta, tace a tana haila, sai kuma yazo ya sake ta, kaga ta hana masa haƙƙinsa. Wannan ɗaya kenan. Wa ibahatu hali ghairihi, ta kuma zo ta halattar da kanta ga wani wanda ba shi ba, tunda ta ce tana haila, shi wancan ya saurara, wani kuma ya zo ya aure ta. Kun fahimci wannan, yawa to sai ki cewa wannan shi ma sharri ne. Yace wa ma yatafarra'u an zalika min ash-sharri kama dhakarna, da kuma duk abin da zai shiga karkashin wannan na sharri, domin ta taho da ruwan wani wuri, ta samu wani ruwan wani wuri, an samu cakudi, wannan kuma bi halatta bai ce kama dhakarna, kamar yadda muka ambata. Yace wa in kadhabat, in kuma tai ƙarya, wa akhbarat bi adami wujudi al-haidi, ta bada labarin cewa bata da haila. Kun ga wannan ai ya saba wancan na farko. Na farko ta ce tana haila, da ta ce tana haila aka ga ta haramta mijinta ya kusance ta, kaga ta tsakko ta dauko, kuma tayi tsarki, wani ya aure ta, tayi gaggawa ta koma gidan wani. To in kuma wannan kashi na biyu, gefe ɗaya na biyu ne fa, shine tayi ƙarya ta ce ba ta da haila, ma'ana ba ta da ba cikin jini take ba, ta ce tana cikin tsarki, yawa kaga mijin yayi sauri, shi ma ya sake ta a cikin wannan tsarki. Yawa yace li taqulal idda, domin idda ta tsawo, fa ta'khudhu minhu nafaqatan ghayra wajiba alayhi, idan tai haka kaga za ta karbi ciyarwa wanda ba wajiba bace akanta. Mun gane wannan, yau domin idan har tana cikin tsarki ya sake ta, to tana nan a gidansa, kaga kenan zai ci gaba da ciyar da ita abinci. To kaga wannan bata cancanta ba, saboda ta yi ƙarya kuma ta ci abincin da ba nata ba. Yana cikin dai matsalolin da duk malamin ya ambata, yace bal hiya suhtun alaiha, wannan haram ne ta ci, domin bata cancance shi ba. Wa yace muharramatun min jihataini, ya haramta gare ta bangare biyu, min kauniha la tastahiquhu, na farko bata cancance wannan ba, wa min kauniha nasabatuhu ila hukmi shar'i, na biyu kuma ta dangane abun zuwa ga hukuncin shari'a, domin labarin da ta bayar shi ya bada dama aka yi hukuncin shari'a a kanta. Yawwa yace wa hiya kadiba alhali, ko ƙarya ta yi, wa rubbama raja'aha ba'da inqida'il idda, kila ma ya zama cewa bayan gama iddar ta ya dawo da ita, kila haka, fa yakunu zalika sifahan, sai zama kaga wannan ya zama zina kenan, likauniha ajnabiyatan anhu, domin kuwa in dai har ta gama idda sai ya dawo da ita shi akan cewa bata gama ba. Kun fahimci wannan rancen kuwa? Ta yi da awar tana da tsarki, ma'ana kenan ta gama idda. Ita idan ta ba shi labarin tana da tsarki, sai kafin mai sai ta ce abin nan ba ta da tsarki, sai ya dawo da ita, kaga dawo zai iya dawo da ita kafin ta gama idda. In ko ta gama idda, ai kaga sai an sake daura aure. To idan ya zama cewa ya dawo da ita bayan ko ita ta tabbata ta gama iddan nan, me aka yi? ya ta dawo gidansa kenan ba tare da an sake daura aure ba kaga ana yin sifahi sifahi shine zaman mace da namiji ba aure kun fahimci wannan zancan yauwa to Allah sauki kun gani wato boye ilimi sharrin sa yana da yawa bari mu irga waina ilimi kowanne iri in aka boye shi in ba inda ya halatta a boye ba mun taba wannan magana akwai inda ya halatta a boye ilimi yauwa inda bai halatta a boye ba ka san gaskiya ka boye ta to sharrin da ke ciki ba kadan bane shi yasa duk waɗanda suka boye gaskiya hukuncin su wanda Allah madauke ya bada labari shine mai dama su fito sai sun tuba bayan sun tuban kuma sai sun bayyana mutum ba zai tuba tsakaninsa da Allah ba in ya boye gaskiya sannan ya zo kuma ya tuba ya dade shekara da shekaru yana ilmantar da mutane ƙarya ya dora su akan hanyar da ba ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama sai can a ƙarshen rayuwarsa sai ya zo ya tuba tsakaninsa da Ubangiji to Allah madaukaki sharadin da ya bayar dai a Qur'ani shine in sun tuba ma da baki ko har zuci to kuma sai sun zo sun bayyana wa mutane sai sun gaya wa mutane cewa abin nan da muka dora ku fa ba gaskiya bane to sannan Allah madaukaki zai karbi tubansu to kaga wannan ashe akwai matsala to wannan a gefen rayuwa ta yau da kullun ta addini umuman to nan kuma kun ga yadda koye ilimi ta bangaren zamantakewa ta auratayya yake jawo irin waɗannan sharrace-sharrace na cakuɗa nasaba da sa mutane su shiga zina da kuma yin abin da ba bai dace ba da ayyuka da riskar da gado inda bai dace ai gado ba sai ce wa rubbama raja'aha ba'dan qida'il idda kila ma ya dawo da ita bayan ta gama idda fa yakunu zalika sifahan sai ya zama kuma zaman zina suke li kauniha ajnabiyatan anhu domin ko yanzu ta zama ajnabiya ba kuwa ce gare shi ba matarsa ba ce dole sai ya daurin aure ya bada saki ya saki bada sadaki fali hada qala ta'ala don haka Allah madaukaki yace wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna bi halatta bagare su su boye abinda Allah madaukaki ya halitta a cikin mahaifarsu in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir in sun kasance su masu imani ne da Allah da kuma ranar karshe a sannan sai yake cewa fasudurul kitmani minhunna futowar aukuwar wannan boye ilimin daga wannan matan da aka saki su boye ilimi yace dalilun ala adami imanihinna billahi wal yawmil akhir ashe alama sai ta cewa ba su yi imani da Allah da ranar karshe ba kun gano fiqh kuru-kuru yake a Qur'ani saboda ya Allah madauki cewa in kunna in dai sun kasance su masu imani ne da Allah da ranar karshe to ba za su yi wannan cakudin ba domin matar da ta san za ta yi mutu za ta haɗu da Ubangiji Allah Ubangiji da ya halicce ta ta san za ta mutu ta je gare shi akwai ranar karshe da za a tsaye da ita gabansa ba za ta zo ta yi ƙaryar tana da ciki bayan ba ta da ciki ba za ta yi ƙaryar ta ɓoye ciki tana da shi ta ce ba ta da shi ba ta bari ta shiga gidan wani ba za ta yi ƙaryar tana haila alhali ba tana cikin tsarki ba ba za ta yi ƙaryar tana tsarki ba alhali tana cikin haila in dai tana da imani da Allah madauki domin ta san abin da zai ginu akan wannan hukuncin za a gina wasu abubuwa manya zai kai ga ayi zina za a cakuɗa nasaba za a cakuɗa wato alaka da dangantaka tsakanin wannan da wannan har a shigar da abin da bai dace ba inda bai dace ba to kaga kenan sai daga nan malamin ya fahimta cewa ashe kenan in sun yi haka ba su zama masu imani da Allah da kuma ranar karshe ba sai ce wa illa falau amanna da sun yi imani billahi da Allah wal yawmil akhir da ranar karshe wa arafna kuma suka san annahunna majziyatun an a'malihinna za a ba su sakamako akan ayyukansu lam yasdur minhunna shay'un min dalika da wani abu na wannan irin mummunan aiki da bai fito daga gare su ba da ba su aikata shi ba yawa sai ya ce wa fi dalika dalilun ala qabuli khabari almar'ati amma tukhbiru bihi to ga wani fiqhun har yanzu daga wannan ayar ana kafa dalili akan cewa alqaulu qaulul mar'ati in aka samu sabani tsakanin mata da mijinta akan mas'alar ciki ko haila in aka je gaban alkali idan aka alkali ya tambayi mace to ke kina da tsarki ai kun san haka ake tambaya ko haka ake tambayar galibi abin nan masu ƙara saboda a boye abu tana da tsarki a lokacin da ta bata labari ta ce eh tana cikin tsarki ma'ana ba ta haila ko kuma ta ce a'a tana cikin haila yanzu ko kuma ta ce tana da ciki to idan miji ya ce a'a ya saba wa maganar mata ta ce tana da ciki ya ce a'a ba ta da ciki ta ce tana haila ya ce a'a ba ta da haila ta ce tana da tsarki ya ce a'a ba ta da tsarki a shar'ance maganar wa ake dauka maganar mata ba maganar miji ba miji ba shi da hujja anan domin ba shi da abin da zai kawo ya ƙaryata mata saboda wannan lamarin ba lamari ne da za a zo a yi wani abu a gaban alkali bincike a kotu ba ko ba haka ba inda bincike to a zamanin yanzu ne ake bincike sai a je asibiti za a iya bincikawa akwai ciki ko babu ciki mun gane wannan don haka dai asali a shar'ance in an je gaban alkali alqawlu qawlul mar'ati wa laysa qawlaz zawji magana da za a karba wannan shi ma istilahi ne malamai suke amfani da shi a babin alkalanci da rikici tsakanin mutane wanda kauli za a karba shine zaka ji an ce alqawlu qawlu fulan a babin ciniki ma ana fadin sa alqawlu qawlul ba'i ko alqawlu qawlul mushtari yawa hakanan kuma tsakanin wanda ya kai kara shine almudda'i wal mudda'a alayhi shi ma malamai suna magana anan wane ne mai kauli alqawlu qawlul mudda'i ko alqawlu qawlul mudda'a alayhi duk wannan za ku ji malaman fiqhu suna amfani da su a wuraren da suka dace to nan zancen haila alqawlu qawlul mar'ati fi ma ta'allaqu bil haidi wa fi ma ta'allaqu bi alhamd shine sai min al'amri alladhi la yattali'u alayhi ghayruha irin al'amuran da wani wanda ba ita ba dama ya san shi tunda ita ce kawai ta san wannan yanayi na kan kanta akwai ciki babu ciki ana haila ba a haila akwai tsarki ba tsarki ita ta san wannan sai ce kal haidi wal hamli wa nahbihi kamar haila da ciki da makamancin sa thumma qala ta'ala sannan Allah madaukaki kuma yace to mu karasa wannan kasancewar akwai wasu matsalolin da suke da alaka da wannan didda dai ba za mu iya gama wannan aya baki dayanta ba a yau shi yasa zan jinkirta mana fa'idojin ayar akwai hukunce-hukunce da yawa wasu sun shigo nan wasu ba su shigo ba ina fata dai kuna fahimtar da kuma fa'idantuwa da wannan fa'idoci da ake ambata domin su ne manyan darasin da mutum in ya ji ayar zai rike a dunkule ga abin da ayoyin suke karantarwa to zan jinkirta shi sai mun gama ayar sai mu ji waɗannan hukunce-hukunce ko fa'idoji yanzu mu ƙarasa wannan juz'iyyar da yake cewa وبعولتهن ايتي ثم قال تعالى سنن الله مدشيشي وبعولتهن احق بردهن في ذلك مزاجنسو سوني مفي تنتنتا بعل ناغي مانا مياكي نفي ده بعل شيني ميجي يازو اسمي قرآني لوكتين اكسر النبي ابراهيم ما تسا تكي تيوى اعليد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا yanzu na haihu bayan ku ni tsohuwa ce tukub ga miji na nan shaykhan shi ma tsoho mun fahimci nan dan haka abinda ake nufi da ba'al shine a miji to bu'ulatuhunna mazajansu ay li azwajihinna ma damat mutarabbisatan fi tilka al'idda muddin dai mace tana nan tana sauraro a cikin iddan nan to mazan su su suke da iko su suke da haƙi su suka fi cancantar an ya ruddu hunna ila nikahihinna su dawo da matan zuwa ga aurensu ma'ana idan mutum yana zaune da matarsa sai ya sake ta to dama a ka'ida na so mu faɗi wannan tun farkon zancen idan mace aka sake ta zama take a gidan mijinta ta idda ba fushi za ta tafi gidansu ba ana zage-zage da kumfar baki ai ni ma ba shegiya ba ce ina da gida sai na tafi gidanmu kaza a kwashi kaya a turo yara da motoci da menene a kwashi duk ana fushi saki kuma kila ma guda ɗaya yawa idan irin wannan abu ya faru haƙuri ake yi sai ta zauna a gidan mijinta ta yi iddan nan iddan nan mun ji yadda ake in mace ce mai idda mai haila kai mun ji haila nawa haila uku idan kuma ba mai haila ba ce me za ta yi wata uku ko tsohuwa ko yarinya to a wannan tsakanin fa'idar da aka ce fa'idar da yasa aka ce ta zauna a gidan mijinta idda akwai wata fa'idar da malamin bai ambata mana ba anan kasancewar lokacin da take zaune ko kuma la Allah zai zo nan lokacin da take zaune a gidansa tana idda za ta yi tsarki haila ɗaya kenan, shi yasa kun ga hailar ma ta ta'addada ta zama ba guda ɗaya ba, domin da guda ɗaya ce guda ɗaya ma ta isa ta nuna ba ciki. Mun fahimci wannan? Yau sai aka sa ta ta zama guda uku. Idan ko guda uku ne kaga za ta yi tsarki, wata ran ta zo ta yi wanka ta yi adanta tsaf, ila ma ta zauna a kofar ɗaki yana dawa shi kuma ya ganta. La'alla in ya ganta din nan, wannan ganin zai jawo wani tunani a zuciyarsa ya ce ya fasa ma wancan abu ya dawo da ita, saboda ko dai irin na namiji ta yi irin wannan adan na in ka isa ka banni in ci gaba. Kuma matan ba su gane ba, shi yasa ba sa yin irin wannan abun. Da sun san wannan abun ba za su je wani gidan ba ma, zama za su yi a ɗakin mijin kuma su yi, ba wanda ya san me suke ciki. Yanzu waɗanda suke da karatu suka fahimci yadda abubuwa suke, mata nawa ne mazansu suka sake su ba wanda ya san labari, ba ta gaya kowa ba, ba a ganta a gidansu ba, tana iddar a ɗakin mijinta. La'alla shi da kansa kuma ya shawara ya mai da ita, suka yi shirin kayansu ba wanda ya sani. To wannan shi ake so. To a lokacin da take zaune tana cikin haila ɗin nan, ko tana cikin kai idda, ba wanda ya fi cancantar kowa a kanta irin shi mijin. Da iyayenta za su aiko su ce taho an raba auren, ba su da iko. Tunda me sakin nan na kome ne ba saki ne ba'ini ba, saki akwai ba'ini akwai raji'i. Yawwa, za mu zo insha Allah daga cikin la'alla ahkam inda za mu tattauna hukuncin saki da ake yi yaushe, wanne iri ne ake kome, wanne ne ba a kome, kuma ya ake yi insha Allah. Gurgudan koda bai zo a ayoyin ba, za mu kokari mu kawo su daga ciki. To shine sai ke cewa to lokacin ma na taho ko sai ce su suka fi cancantan an ya ruddu hunna, su dawo da su in aradu islahan, in suna nufin gyara, ai ragbatan wa ulfatan wa mawaddatan, in su mazajen suna son kwaɗayi, suna kwaɗayi cikin matansu har yanzu yana nan da yana santa, kuma sannan suna son a sake dai zaman lafiya a samu ulfa. Ulfa shi ne zaman lafiya da sabo da juna da son juna, wa mawaddatan da kuma ƙaunar juna. In haka suke so su mazan, to kaga kenan sai su dawo da matansu. Yace wa mafhumul ayati, mafhumul mukhalafa na wannan ayar, annahum cewa su mazan in lam yuridul islaha, in ba su so wannan gyaran ba, ba sa kwaɗayin matar, ba zancen soyayya, soyayya ta ƙare ta fita daga zuciyarsa dangane da wannan mata, falaisu bi haqqi bi raddihinna, to ba su suka fi cancanta ba, sai rabu da ita, ita ta fi cancanta da kanta, ta zauna ta ƙarasa abinta, ta kama hanya kuma su sallama ta tafi. Fala yahillu lahum an yuraji'uhunna liqasdil madarrati laha, kuma bai halatta ba, wani gefen kuma nan kenan, bai halatta ba mijin ya dawo da ita domin nufin kawai ya ƙara cutar da ita. Wani akwai masu irin wannan halin, sai su bar matar sai tana dab da za ta ƙare iddar, bayan ta daɗe ta daɗe ta yi tsarki biyu, tana dab da na uku, haila da biyu ta gama, tana dab da ta uku, kawai sai ya ce ya dawo da ita. Kaga ya bar ta ta sha wahala, sannan kuma in ya dawo da itan sai ya ƙi kula ta har yanzu, ba wani lokaci sai ya sake sakinta, sai ta sake zama kuma wata iddar. To wannan cutarwa ce da wasu mazan suke wa matansu. To shine sai wanda duk yake son islahi, to kada yayi wannan, yayi kokari ya mai da ita, shi yafi cancanta. Wanda kwabarna yake so, ko so yake cutar, to ba shi yafi cancanta ba, in ya ga wannan abu ne zai iya kaiwa ƙara, za ta iya kaiwa ƙara har a iya raba su. Allah ya sauke, yace wata tawilul iddati alaiha, don kuma ya tsawaita mata idda. Wa hal yamliku zalika ma'a hadhal qasd, shin idan yana da wannan nufin, nufinsa shine ya dawo da ita don ya cutar da ita, ta ci gaba ya tsawaita mata tsawon kwanakin iddar ta, shi yasa ya dawo da ita. To in wannan ita ce manufarsa a zuciya, shin shi ya fi cancanta da dawo da ita, ko za a kwace haƙƙin dawo da ita ɗin daga hannunsa? Shine ma na ce fihi ƙaulani, akwai maganganu guda biyu akan wannan. To ƙaulanin nan ba za su samu dama yau mu ji su ba, sai mu bar ƙaulanin nan insha Allah mu ji su in Allah maɗauki ya kai mu da rai gobe. Muna fata Allah maɗauki ya ƙara mana ilimin addininsa. Ku duba ku ga ilimin yadda addini yake da wannan ilimi mai daɗin ka ji shi, duk da yake yana da wahalar riƙewa, amma ya nuna mana cewa wallahi addinin nan ba abin da ya bar mana, komai, don haka ba addini ne da mu zo kawai mu bar abubuwa sai ta tafiya yadda ya kamata ba, a yadda bai kamata ba. Allah madauki ya kara mana ilimi mai amfani. Allah tabbatar da mu a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.